إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم منا يمتنا شدق وطن رمضان hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da 28 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir 20 to masallacin Juma'a na 20 masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da tafsiri a cikin suratul Baqara ajiya mun karanta aya ta 165 fadin Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah muka kuma tsaya a aya ta 171 wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa wadannan ayoyi suna kunshe da darussa kamar yanda muka dan saba fito da 1 2 3 4 5 haka na darussan da muka koya kamata mu kwaikwaya a cikin wadannan ayoyi da muka karanta darasi na farko ko fa'ida ta farko da muka samu a cikin wadannan ayoyin musamman aya ta farko shine ma'ana wato hada Allah da wani a soyayya shirka ne ya zamto kana kaunar Allah kuma kana kaunar wani mahaluki irin kaunar da kake yi wa Allah lalle kamar yanda Allah madaukakin sarki ba a hada shi da wani a cikin bauta to kuma ba a hada shi da wani a cikin soyayya Allah madaukakin sarki a aya ta farko jiya da muka karanta ya ce a cikin mutane akwai masu wannan dabi'ar wato ta kaunar wasu kishiyoyi waɗanda ba Allah ba irin kaunar da ake yi wa Allah da haka mun fahimci ashe hada Allah da wani a soyayya wannan shirka ce sannan abu na biyu da muka koya a cikin waɗannan ayoyi shine dukkan wata soyayya da ake kulla ta a nan duniya wadda ba ta addini bace ba ta zuwa ga Allah da manzansa bane bace to wannan takan zama wato gaba mai tsanani ranar tashin alkiyama a cikin aya ta biyu mun fahimta ka id tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab inda za a samu baran-baran da ainihin wato kace nace da kuma musanyan yawo tsakanin mabiya da waɗanda suka yi wa biyayya kuma duk wanda kake binsa baka binsa sai dan kana kaunarsa ashe akwai soyayya akwai biyayya da za ta zama wa mutum da na sani ranar tashin alkiyama da haka dukkan wata soyayya shi yasa duk soyayyar da aka yi ta dan Allah tana da wani gagarumin matsayi da falala a wajen Allah har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadithin Bukhari da Muslim ya faɗi daraja da falalar waɗanda suka yi soyayya dan Allah wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi da haka to haka kuma in aka yi soyayya ba dan Allah ba to ita kuma takan zama wato da na sani da nadama ranar tashin alkiyama sannan daga cikin darussan da muka koya cikin waɗannan ayoyi shine halaccawa ko haramtawa, wannan haƙƙin Allah ne shi kadai. Babu wani mai ikon ya halatta maka ko ya haramta maka sai Allah. Allah ta'ala shi kadai ne ke cewa abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne. Dan haka halaccawa ko haramtawa wannan bin hanya ce daga cikin hanyoyin shaitan. Dan haka duk wanda ya zamto yana halattawa mutane haram ko ya haramta musu halal, to yana daga cikin masu bin khutuwatish shaitan, da Allah ta'ala ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan. Ashe daga cikin bin khutuwatish shaitan, hanyoyin shaitan, shine akwai halattawa da haramtawa. Dan haka haƙƙin halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne. Mun fahimci haka a cikin waɗannan ayoyi. Sannan daga cikin abin da muka fahimta ko muka koya, wato dukkan wanda yayi buris ko yayi ko unkula ko ya bujire wa gaskiya, to ba shi da hankali. Duk mutumin da ga gaskiya amma ya bujire mata, wannan ɗabi'a ce da al'ada ta masu taɓuwar hankali. Duk mutumin da yake da lafiyayyen hankali, yake da wato lafiyayyar ɗabi'a, to da wahala ya dinga faɗa da gaskiya ko ya saba wa gaskiya ko ya dinga kauce mata. Da haka ashe ko da mutum ka gan shi kamar mai hankali, ko da ka gan shi yana da tarin karatu na zamani ko na addini, amma ya zamto baya son gaskiya, to wannan ya bi tafarkin mahaukata. Su ne waɗanda suke ainihin wato ba masu hankali ba, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin aya ta biyun ƙarshe da muka karanta, wa idza qilla hum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سنا أبناء بين كرشي أتكون وأنا أيوي من فهم تجوا الله ما توقف كن سركي شين الرزاق دو وندي كي نيمون وانا أرزق إتو ينمش وجه الله دو من الله ما توقف كن سركي شين الرزاق وما كما يند مك كرنتا تكن سفر الله الله الرزاق نيم ما ودا شين كم با مرو تشيبني. Yana da wadata, wadata zatiya, sannan kuma yana da kyauta fiye da yanda kake tsammani. Don haka mun fahimci haka a cikin waɗannan ayoyin. Sannan daga cikin abinda ainihin wato zamu ainihin wato fahimta cikin waɗannan ayoyin, kafirai Allah maɗaukakin sarki ya kwatanta mana su yanda suke nesa da gaskiya. To ba su da maraba da kurame, ba su da maraba da makafi, ba su da maraba da bebaye. Ko da ku kagan su suna ji, ko da kaga suna gani, ko da suna magana, Allah ta'ala ya kira su kurame, ya kira su bebaye, ya kira su makafi. Domin duk idan da ba zai gane tafarkin gaskiya ba, makahon ido. Dukkan kunnen da ba zai saurari gaskiya ba, ya fahimce ta ya aiki da ita, wannan kurman kunne ne. Duk bakin da ba zai iya furta gaskiya ba, to wannan beban baki ne. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ga mutum yana ji, yana gani, yana magana, amma Allah ta'ala ya sufanta shi da kurumta da makanta da bebantaka. Ashe kin gaskiya, ko da mutum yana ji kana iya ce masa kurma ne, domin ya kurumce wa jin gaskiya. Ko da yana gani kana iya ce masa makahu, yana iya ganin kaza, yana iya ganin kaza. Gaskiya ce kawai Allah ya rufe idonsa baya gani. Wannan mun fahimci wannan cikin waɗannan ayoyi da muka karanta a jiya insha Allah. Dan haka a yau za mu tashi kan aya ta 172 insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله.
نعم.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم.
إن الله غفور رحيم.
ممتاز. الله مدوفكين سركي يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم كتي دغدا دان ابين da muka azurta ku da shi washkuru lillahi kuma ku yi godiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'buduna in kun kasance shi kuke bautatawa innama harrama alaykumul maytata Allah madaukakin sarki ya haramta muku mushe ne kawai waddama da jini walahmal khinzir da naman alade وما أهل به لغير الله da abin da aka kirawo sunan wani Allah lokacin yanka shi faman qurra Allah yace duk wanda ya shiga halin matsi da takura ghaira bagin ba yana zalunci ba wala adin ba kuma yana mai ketare iyaka ba fala isma alaihi tubabu laifi akan sa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal mu'minun shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda in Allah ya ce su yi suna yi in ya ce su bari suna bari ya ku mu'minai kulu minal at'ima al mustalabba al halal al mustalabbati al halal ya ku masu imani wa'anda in Allah ya ce ku yi kuna amsa kiran Allah ku yi in yace ku bari kuna bari to ga wani kira na musamman Allah madaukakin sarki yana yi muku ku da in ya kira ku kuna ji kuma kuna bin sa Allah ta'ala yace ku ci minal at'imatil mustalabba ku ci daga cikin nau'o'in abinci masu dadi al halal na halal ajiya Allah ya gaya mana ya ayyuhan nasu kulu mimma razaqa mimma fil ardi halalan tayyiba wato a yau kuma sai Allah ta'ala ya sake gaya mana mun ji menene halalan tayyiba jiya dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya halatta kuma baya cutarwa to wannan ya zama halal ma'ana Allah ta'ala a yau yana gaya mana cewa ya ku waɗanda suka yi imani kulu minal at'ima akwai nau'o'in abinci kala daban-daban masu dadi na halal masu sanya ainihin wato kuzari da lafiya a jiki su gina jiki su ba wa dan adam kuzarin da zai bauta wa Allah madaukakin sarki al mustalabba masu dadin ci suna nan daban-daban ku ci da ku sha daga dada dan abin da Allah ta'ala ya azurta ku da shi na nau'o'in abin sha su ma kayayyaki ababan sha masu dadi na halal suna nan masu tarin yawa wanda sai iya wanda ka sani ko wanda ake sha a yankin sannan ya ayyuhal ladina amanu kulu ainihin wato kulu min al at'ima ku ci ko kuma ku sanya duk shi ma zai iya shiga ku sanya tufafi wanda yake mai dadi a jiki in kun sa wanda zai kare ku daga zafi ko ya kare ku daga jin sanyi kuma ya sa ku yi kyau ya zama ado Allah madaukakin sarki ce shi ma akwai kenan ku ci ku sha ku sanya sutura amma duk suturar da zaka sa duk abincin da zaka ci duk abin da zaka sha lalle ya zama at-tayyib Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibat kenan ko sana'a zaka yi to kai wadda take zaka ci halal ka sha halal ka sanya tufafi na halal ta karkashin wannan sana'a din ko dai kai kasuwanci ko kai noma ko kai kiwo waɗannan duk nau'o'i ne waɗanda in kana yin su za su baka damar ka ci daga dadada na daga abinda Allah ta'ala ya halatta maka ba sai ka fada abinda Allah ta'ala ya haramta ma ba abinda Allah ya halatta maka ya fi yawa fiye da wanda ya haramta maka abinda Allah ta'ala ya halatta maka na nau'o'in abinci ko abin sha ko sutura ya tsara wanda ya haramta maka shin kai dan uwa bawon Allah har ka gama cinye waɗanda Allah ya halatta ma din ka fada cikin haram yanzu nau'o'in abinci suna nan na halal nau'o'in nama kala-kala na dabbobi mabambanta suna nan da yawa
ka gama da su ne har ka gama cin Yesu har kuma cin wani abu na haramun yake baka sha'awa. Ya kai dan uwa mu'mini, akwai nau'o'i da dangogin abubuwan sha suna nan iri daban-daban. Shin burge ka ne ba sa yi, daɗi ne suka daina yi, ko ƙarewa suka yi har ka faɗa kana shan giya, kana shan abubuwan da za su taɓa ma ƙwaƙwalwa, za su lalata maka jiki, za su raba ka da lafiyar jiki, za su kai ka cikin duniyar mahaukata, za su yi kaza, za su yi kaza. Yanzu ga daɗaɗa, ga daɗi, ga lada, amma ka tsallake waɗannan ka koma kuma kana shan abin da yake zai cutar da kai kuma haramun ne shan sa. Bayan Allah ta'ala ce kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, ko kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga daɗaɗa na abin da muka azurta ku da shi. Da haka sana'o'i su ma suna nan waɗanda Allah ta'ala ya halatta, waɗanda zaka iya yin tsururuci ka ci halal da su, ka sha halal da su, ka kuma ci fatar da kanka da halal, waɗannan su ma suna nan ba za su kirgu ba, kama daga kasuwanci da dangoginsa, ko kasuwanci at local level, ko at national level, ko international level ba. Haka akwai nau'o'in noma, akwai kiwo da ire-irensu. Waɗannan duk gabaɗayansu ba su gama ƙarewa ba, sai kuma mutum ya faɗa wa abubuwan da suke sana'o'i nema wanda yake na haram. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala takunu kal kuffar, kar ku zama kamar kafirai mana. Alladhina yuharrimuna at-tayyibat, waɗanda su suke haramta wa kansu daɗaɗan abubuwa. Abin gashi mai daɗi, gashi halal, amma sai su haramta wa kansu. Wa yastahilluna al-khaba'ith, sai su halatta wa kansu kuma abubuwan da suke na kazanta, abubuwan da suke na najasa. Yanzu da Allah menene a jikin alade? Me a jikin alade? Me a jikin kare? Yanzu cikin dabbobin da ake da su na ni'ima, waɗanda sun fi kare, sun fi alade kyawun gani, sun fi shi ma'ana, sun fi shi daɗin nama, sun fi shi lafiya, suna nan da yawa. Dan haka hali ne na kafirai a ce ga halal mutum ya bar halal ya faɗa haram. Ga mata nan kala daban-daban, duk irin waɗanda mutum yake so, amma duk gaba ɗaya ba su yi masa ba sai ya je ya yi zina. Duk matan nan waɗanda Allah ta'ala ya ce in ka yi ta farko kaga kana da bukata, masna wa thulatha wa ruba, har guda huɗu Allah ta'ala ya ce ka yi. In ka auri wannan kaga akwai abin da ta rasa, auro ta mana wadda take da abin da kake so. To amma ɗabi'ar kafirai ce ta ba za su yi abin da Allah ya halatta ba sai wanda ya haramta. Wannan ɗabi'a ce ta kafirai, kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam sai wanda Allah ta'ala ya tsallakar. Domin kamar yadda malamai suka ce, yanzu inda za a zo cikin masallacin nan a kawo dabdabu na baki, a kawo kamar nau'o'in abinci kala daban-daban a cikin kula, a kawo kamar kula guda 30 cikin nan gurin, ana buɗe waccan kaga kaza a ciki, a buɗe wannan kaga duk abubuwan da mai azumi yana bukata su gashi an tanada, sai aka buɗe guda 29, sai aka ware ta 30 can, aka kawo ta nan wajen liman, aka ce banda ita. To shi ɗabi'a ɗan adamin ba Allah ya tsare shi ba, duk waɗancan 29 ɗin baya kallon su, wannan guda ɗaya yake kallo. La'alla abin da yake cikin ta tuwon dawa ne da miyar kuka, amma gashi yana buroshi da cinya kaza, amma ta yake wawacin kular ta gaban liman, wai menene a ciki? In ba dan haka ba, ɗan adam abubuwan da Allah ya halatta masa sun fi wanda ya haramta masa yawa. To amma ɗabi'a ce su, tunda su kafirai ba a cewa su yi su yi, ba a cewa su bari su bari. Shi yasa wannan kiran Allah ya kira masu imani, su ne waɗanda suke fahimtar Allah, suke karɓar saƙon Allah, suke kuma biyayya ga Allah. Shi yasa yace ya ku waɗanda suka yi imani, ku ci daga daɗaɗa masu daɗi na halal ɗin abin da muka azurta ku da shi, kar ku zama kamar kafirai waɗanda su ne masu haramta wa kansu halal, su kuma halatta wa kansu haram. Sai Allah yace washkuru, washkuru ni'matallah, ko washkuru lillahi kai, ko washkuru lillah, ma'ana ku gode wa Allah maɗaukakin sarki. Washkuru lillahi ni'amahu al'azima, ku gode wa Allah game da ni'imominsa da ya yi muku masu tarin yawa. Ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ya yi mana tana da yawa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah ta'ala ce in za ka ɗauko alƙalamin rubutu, ka ɗauko takarda, ka dinga lissafin ni'imomin da Allah ya yi ma, ba za ka iya ƙirge su ba. To Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'imomi masu yawa, ya ce mu gode masa. Washkuru lillahi ni'amahu al'azima alaikum biqulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum, ku gode wa Allah da zukatanku, ku gode wa Allah da harshenku, ku gode wa Allah da gaɓoɓinku. In kuntum haqqan munqadina li amri, idan har kun kasance da gaske kuna miƙa wuya zuwa gabin umarninsa, sami'ina, in har kun zamanto kuna ji, muti'ina lahu, masu masa da'a ne, ta'budunahu wahdahu la sharika la, in har shi kuke bauta shi kadai ba ku hada shi da abokin tarayya, to shi kadai ya wajaba ku gode masa akan ni'imomin da ya muku. Kaga wannan Allah madaukakin sarki yana kiran mu cewa yayi mana ni'imomi da yawa, kuma mu dinga masa godiya akan ni'imomin da ya mana. Allah madaukakin sarki yace inna ma harrama alaikumul maitata, Allah madaukakin sarki ya haramta muku mushe ne kawai, waddama da jini, walahmal khinziri da naman alade, wama uhilla bihi li ghairillah, da abinda aka kira sunan wani Allah lokacin yanka shi. Ka duba fa, kaga kenan abubuwan da aka halatta din ba za su kirgu ba, suna da yawa, in aka ce za a lissafa su suna da yawa, amma sai aka da aka ce kawai abinda Allah ya haramta muku fa ba su da yawa ba, shine innama adatu hasri, kawai harrama alaikum abinda Allah ya haramta muku, almaita mushi, duk abinda ba a yanka shi ba, dabbar da ba a yanka ta ba ta mutu, to kar a ci. Ka san me yasa ta ci ta mutu? Ka san me ta ci? Ka san wace irin cuta ce ta kashe ta? Baka da masaniya. Dan haka Allah ta'ala ce kar ka ci mushi, waddama kar ka sha jini, jinin dabba an yanka ta ko kuma ainihin wato a huda jikinta, kamar yadda mutanen jahiliya suna yin haka, da in mutum ya ji kishirwa ko ya ji yunwa ya rasa abin da zai ci, kawai sai ya samu ainihin wato wani kaho ko wani makami, sai ya soki dabbarsa, jini ya fito, sai ya sa kofi ya tara, kawai sai ya sha. To Allah madaukakin sarki ce akwai kazanta, duk wanda yake ma'abocin ɗabi'a lafiyayya zai kyamaci mushi, ko ba a ce a ci ba, ɗabi'ar da bata lalace ba, ɗabi'a lafiyayya tana kyamar mushi. Haka duk ɗabi'ar mutum wanda take bata gurɓata ba lafiyayyi ɗabi'a tana kyamar jini, a ce a kwararo jini ko an yanka dabba a tare jininta a ce ka sha. Allah madaukakin sarki ya ce walahmal khinzir da kuma naman alade, innama harrama alaikum ma yadurrukum, abinda Allah ya haramta muku, duk abinda kaga Allah ya haramta cutar da kai zai, duk abinda Allah ta'ala ya ce kar ka yi cutar da kai zai, halakar ka ce a gurin. Abinda ya sa Allah ta'ala ya haramta mana wasu abubuwa, yana haramta mana su ne dan za su cutar da mu, kalmaita kamar mushe, allati lam tuzbah bi tariqatin shar'iyya, ita ce duk dabbar da ba a yanka ta ba ta hanyar shari'a, duk dabbar da ba a yanka ta ba ta hanyar shari'a, ita kadai kawai ta yi mushe ta mutu, ko kuma an yanka ta amma ba a yanka irin na shari'a aka yi ba, ta zama mushe, aka yanka ta ba a ambaci sunan Allah ba, aka yanka ta ba a bi ka'idojin da musulunci ya ce za a yanka ta ba a bi ba, to wannan ko da an yanka ta ita ma hukuncin ta ɗaya da mushe. Haka kuma dabbar da ba ma yanka ta aka yi ba ta mutu, to ita ma ta zama mushe, Allah ta'ala ya ce kar a ci, domin tana iya yiwuwa dalilin da ya sa ta mutu akwai wata cuta a jikinta, ta daɗe a jikinta sai lokacin ta yi ajalinta, kana iya cin wannan naman ka kamu da wannan cutar, tana iya yiwuwa wani poison ta ci, wani abu ta ci mai dafi, kuma yana nan ya bi naman ta, ya bi jikinta, ya bi kaza, har yi mata illa ya kashe ta. Akwai yiwuwar in ka ci wannan poison din kai ma ka zama ka kamu da irin cutar da ta kamu da shi. Kaga ashe rahama ce da tausayi da jin kai da kauna irin ta Allah ce kaka ci mushi. Waddamil masfuh, da jini mai kwarara, da jini mai kwarara, jinin dabba shi ma aka ce karkasha. Walahmil khinzir, da naman alade, hatta likitoci masu bincike masana na zamani sun tabbatar da cewa alade yana dauke da wato cututtuka masu hadarin gaske ga masu cin namansa. Akwai wata tsutsa trichinella ake kiranta, wata tsutsa ce, yana daga cikin, tana daga cikin tsutsa da take kama mai cin alade, wata tsutsa ce daga masu ta'ammuli da alade ake samunta, kuma kisa take wannan tsutsar. Wannan fa duk wanda aka ɗauka aka shiga da shi laboratory aka ce a yi research akan ko mushe ko jini, za ka gane hikimomin Allah masu tarin yawa da ya ce kakkaci mushe kakkaci ci, da ya ce kakkaci naman alade shi ya halitta alade, ya san me ya jikin alade, ya ce kakkaci. Ina fata an gane. Wazzaba'ihi allati dhubiha li ghayrillah, da dukkan wata dabba da aka yanka ta da sunan wani Allah, kenan baka ta Allah ya kishi. Allah ya bada dabbar, ya raya ta, ya halicci mai dabbar, ya bashi lafiya, sannan ya tashi yanka ta mai ukun ya kira sunan mahaliccin sa mahaliccin dabbar sai ya ambaci sunan wani wanda ba shi da hannu a halittar dabbar sannan kai kuma a kawo dabbar ka ci ko kun fahimci fikihu da haka Allah madaukakin sarki ya ce duk dabbar da aka yanka ta da sunan wani gunki ko aka yanka ta da sunan wani aljani dan akwai suna nan ana yi musu yanka wani ya je ya yanka da sunan gumaka wani ya yanka da sunan wasu aljanu saboda yana neman wata bukata ta duniya ko yana neman mulki ko yana neman kuɗi ko yana neman wani makami ko yana neman wani matsayi wanda duk idanun mutane galibi yanzu ya rufe wajen neman duniya ko wace hanya ana iya bi da haka akwai wanda za a ce masa to sai an yanka aljanin ya ce sai an yanka masa akwai wani aljani makawu jabu ya ce sai an zubar da jini wannan bukatar babba ce akwai shi kuma aljani butta kunkum ya ce shi ma sai an zubar da jini kuma sosai sai ya ce ai ba komai inda za a samu zai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake neman duniya da mai neman mulki hadarin wanda ya sa duniya a gaba da neman mulki kamar wato kamar kerkeci kuraye mayun wata guda biyu a sake su a cikin garken dabbobi irin ta'adin da za su yi bai kai ta'adin wanda yake neman duniya wanda yake neman duniya idan sarifa ko yake neman mukami ko mulki komai zai a ce ai kisa zai ce ai ba wani matsala inda zai haye ko zai samu ko zai kaza kawai zai ce ai sai an yi kaza kowace irin katokara da kake gani zai iya da'a ballantana a ce wai a yanka aljanu a yanka musu shanu ko a yanka musu tumaki ko awaki ko zakaru wannan abu ne mai sauki zai ce ai to Allah madaukakin sarki ce duk dabbar da aka yanka ta aka ambaci sunan wani Allah wajen yanka ta ita ma tana daga cikin dabbar da aka ja ma jallayi aka ce karkace wa min fadlillahi alaikum abincin da mutum zai tsinci kansa duk abincin da ya kamata ya ci na halal babu kuma gashi yana cikin matsananciyar bukata yana cikin larura ta bukatar abinci sai ya zama na babu wani abinci a gurin sai mushi kuma ga doka ta Allah an ce kai ya ci mushi ga yana nema ya mutu kuma ga ba abinci na halal sai mushi kuma Allah ya ce kai ya ci mushi ga doka ta Allah ya ce kai ya ci kai ya sha jini kai ya ci dabbar da aka yanka ta da sunan wani Allah amma gashi ya shiga halin matsi da takura da larura yana nema ya rasa ransa saboda yunwa ga kishi yana nema ya sabauta shi babu wani ruwa a gurin sai gulda a gurin sai kwalbar giya to giya haramun kuma shi gashi zai mutu kuma babu ruwa to Allah saboda tausayinsa saboda rahamarsa saboda jin kansa ga bayinsa sai Allah madaukakin sarki ya fifita karayu ka aikata wannan haram din duk da cewa haramun ne to amma Allah ya ba da wata ƴar kofa cewa idan mutum ya shiga cikin larura da takura to wannan haramun din ya aikata shi sai Allah ta'ala yi togaciya a wannan aya fa manitturra kamar yanda wani gurin yace wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma qurirtum ilay a wani gurin kuma yake cewa manitturra fi makhmasatin wato fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin ko fa inna allaha ghafurur rahim to kaga duk wadannan Allah madaukakin sarki yace idan mutum ya shiga cikin halin takura ya shiga cikin halin matsi kuma babu wani abu da zai ci babu wani abu da zai sha sai na haramun a gurin to sai Allah madaukakin sarki yace yayi sassauci an dage pending wannan dokar shi a kansa an dage masa ita zuwa kafin wannan larurar ta kau da larurar ta kau sai haramcin ya dawo ad-darurat tuqaddaru biqadariha gurgudan larurar gurgudan yanda za a dan bude haramun din ya aikata ta gurgudan bukata yana fita daga larurar sai a saki takuri a rufe wannan kofar a ci an kulle shi yasa sai Allah ta'ala ce fa man turra ghayra baghin an sa sharuɗa guda biyu ghayra baghin wala aadid duk wanda ya shiga cikin halin larura halin takura halin matsi ghayra baghin ba yana zalunci ba wala aadin ba kuma yana mai ƙetare iyaka ba fala ithma alaihi babu laifi a kansa dan ya ci mushi babu laifi dan ya sha jini babu laifi dan ya ci naman alade babu laifi wannan darura ce to me ghayra baghin wala aadin malamai sun yi maganganu da yawa game da wato baghin da aad wasu suka ce ba yana mai sha'awa ba shine baghin kawai sha'awa yayi kawai yaga ga wani mushe za a je a yare yanzu saboda Allah wannan rago ya ci wato ko wannan sa a ce wai a kai shi gidan zuko a kai shi a kai wa dabbobi
gaskiya shi yanda ya kwana biyu bai samu cin nama ba gaskiya shi sai ya yanka kaga wannan bagin ba larura bace kawai sha'awar zuciyarsa da shedanansa kawai yace shi sai ya ci adil kuma shine wanda ya ketare iyaka ya ci wato da ya samu naman yana ci yana ci sai kuma larura ta kau sai ya kiyaye da ci ce gaskiya ya sha gishiri da magi da anga ya soyi naman nan shi ba zai iya yarwa ba sai ya cinye duka kuma gashi ya fita daga cikin halin larura to kaga wannan ya zama me ya zama ad wasu kuma suka ce ghaira bagin wala adin din nan shine wato wanda wato ya ketare iyaka ko yayi zalunci bagin suka ce wanda yayi ta'addanci wato wanda yayi tawaye duk mutumin da yayi tawaye wa gwamnati ya balle ya shiga cikin daji yake yakar gwamnati ya zama bagin to shi koda an datse hanyar zuwan abinci wajen irin wannan yan tawaye din to koda za su mutu baya halatta su ci mushe su banda su a cikin wannan dokar domin Allah ya ce famani turra ghaira bagin to shi kuma ya zama bag adin kuma suka ce shine wanda yake ketare iyaka dan fashi da makami ne shi ma ya shiga daji ya saba wa iyayensa ya gudu an fahimta ko kuma tafiyar da yayi ma ta saban Allah ce daga nan ya tashi zai tafi wani guri dan ya saba wa Allah kuma sai guzurin sa yanke ba abin da zai ci sai mushe to shi ma ba zai ci ba wannan sune ghaira bagin wala adin Imam Malik yace ghaira bagin wala adin shine bagin shine ya zama to ba da sha'awa ba larurar ce gaskiya ta sa ya ci ba sha'awa bace adin kuma sannan bai ketare iyaka ba gwargwadon bukatar larurar sa iyanan ya ci da larurar ta kau sai ya tattara ya zubar giyar ita ma yaji ya shake babu wani abu irin abun nan ya ci wani abu ya makare shi babu wani abu da zai shaye kora ya wuce kuma gashi idan sa ya fara turuturu yana nema ya shide yana wayawa ko sai ya ji kwalbar giya ci a kusa da shi sai makwarwa daya sai wannan abun da ya makare shi sai ya fada ya ciki to sai ya aji ba zai ce ka shaka take bari makwarwa ta biyu to makwarwa ta biyu ya zama adi na fata an gane to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da faman turra ghaira bagin wala adin fala isma alai to kaji wannan rahama ta ubangiji subhanahu wataala doka irin ta Allah haka take faman alja'a darura duk wanda larura ta takuro shi ila akli shay'in minha ta takuro shi har ya kai ga cin wani abu daga abubuwan nan da aka lissafa mana na haramun ghaira zalimin fi aklihi ba yana zalunci wajen ba yana zalunci ba wajen cin fauka hajati zalunci wajen cin shine ya ci sama da bukatarsa maimakon ya ci daidai bukatar larura sai ya ci fiye da haka wala mutajawiza hududallah wala mutajawizin hudud Allah ba kuma yana mai ketare dokokin Allah ba fi ma ubiha lahu cikin abin da aka halatta masa fala zamba alaihi fi zalika to ba shi da wani zunubi dan ya ci wannan inna Allah ghafurun li ibadi Allah mai gafara ne game da bayinsa rahimun bihim kuma mai tausayi ne da jin kai game da su Allah ta'ala ba zai ce ga kanan zaka mutu ce gara ka mutu da kashi mushe gara ka mutu a Allah madaukakin sarki ya ce ad-daruratu tubihul mahdhurat wato ad-darura larura tana halatta haram sai dai kuma suka kawo kaida suka ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana auna ta da gurgurdan iya larurar da haka an tashi baka fatawa sai a baka daidai iya larurar kana fita daga cikin larurar sai fatawa ta dawo yanda take da kamar yanda abu kaza yake haram to yana nan a haram amma tunda kai ka shiga cikin wani condition wani critical condition wanda lalle kana buƙatar wata fatawa ta musamman sabanin abin da ya tabbata to sai a baka fatawa gwargwadon bukatarka in ka fita daga wannan yanayin sai kuma fatawa ta koma yanda take ko an fahimci wannan da kyau to wannan shine dan haka Allah madaukakin sarki zai kuma sake gaya mana game da wato miyagun malamai Allah yayi mana magana game da su a baya zai sake dawo mana da maganar makoma ta miyagun malamai masu koyewa almajiransu da mabiyansu gaskiya Allah madaukakin sarki ya ce
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار
نعم
no. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
نعم.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
نعم.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
بارك الله فيك الله مدوفكين سركي يأتي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي حقيقة واندسكي قوي أبند الله يسوكر نلتابي ويشترون به ثمنا قليلا سكي مسنيي دشي دا كودي دان كدان اولئك وتنن ما ياكلون في بطونهم الا النار با كومي سكي تشي با اچكن چكن سو سي چكن چكنن سو سي وتا ولا يكلمهم الله يوم القيامه الله بزي مسو مغانا برانا القيامه ولا يزكيهم الله بزي تركچي سو با ولهم عذاب عليم سنا ده عذاب مي رددي اولئك وتنن الذين اشتروا الضلاله بالهدى سونه وتند سكا زاببتا امددين شريعه والعذاب بالمغفره سكا زاب عذابر الله امددين غفرر الله فما اصبرهم على النار يما ماكين حقورن زمان سو اچكين وتا ذلك abinda ya jawo haka bi anna Allah nazzala alkitaba bilhaq domin cewa hakika Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi ne daga littafi da gaskiya wa innal ladina ikhtalafu fihi kuma lalle hakika waɗanda suka yi sabani game da shi littafin lafi shiqaqin ba'idin suna cikin sabawa kuma sabawa mai nisa Allah madaukakin sarki yace innal ladina يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أي إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه للي وأن تكي قوي أبند الله يسوكر أتكي اللي تتفنسى كما دقى التورة إنجيلا هدى قرآني من صفة محمد صلى الله عليه وسلم نسفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك دوانا هكا من الحق نجسيا suke ta daddannewa suke ta babbakewa kada magoya baya su gane suna ganin in sun bayyanar da gaskiyar zai zama musu matsala zai zama musu barazana hanyar da suke samun income za ta toshe matsayi da suke da shi zai fadi domin sun dago matsayin manzon Allah matsayin manzon Allah ko yana sama da matsayin kowa dan haka in suka nuna akwai manzon Allah to su kuma za a shafe su a tarihi dan haka sai suke koyi gaskiyar da suka sani game da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiya sai Allah madaukakin sarki yace lalle waɗannan da suke irin wannan mummunan aiki da ta'asa wa yahrisuna ala aqdi iwadin qalilin kuma suke kwadayin su dinga karbar wani dan canji kadan min aradil hayati dunya na wato dan jin dadi na rayuwar duniya muqabila hadha al ikhfa amadadin wannan boyewar sakamakon wannan boyewar akwai wani amfani da suke samu akwai wanda zaka ga dalilin da yasa yake tafiya da mabiyansa a makance yake nuna musu gaskiya akwai wani amfani da ke karkashin boye gaskiyar duk sanda ya tono gaskiyar ya gaya musu akwai yiwuwar su watse to kuma shi baya san su watse ya gina rayuwarsa da ta iyalansa da ta ƴaƴansa akan abinda yake shigowa ta wannan ainihin wato aqidar ko ta wannan ainihin wato abin da yake boyewa na gaskiya to dan haka bayyanar da gaskiyar kamar shi tonan asiri ne gare shi da na iyalansa
To dan haka sai ya ci gaba da dodorudo yana dannewa mabiyansa gaskiya sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya so shi da shari'a sai ya samu shari'a ta wata hanya ba ta hannunsa ba. Ina fatan gane. Dan haka suna kwadayin samun dan abin da suke samu na duniya. Haulai lalle kam waɗannan za ka gansu sun tara kuɗi, sun tara gidaje, lalle za ka gansu da manyan motoci, za ka gansu suna jin daɗi. In ka kalle su akwai hutu tattare da su. Allah ta'ala ya ce ka san abin da suke ci, wannan abin daɗin da suke ci, tufafi mai kyau da suke sawa, gida mai kyau da suka shiga, mota ta alfarma da suke hawa, Allah ya ce duk ba ita suka hau ba. A zahiri ne kai kake ganin sun gina gida mai kyau suna ciki, a zahiri ne kake kallon suna hawa motoci na alfarma, a zahiri ne kake kallon su suna jin daɗi da su da iyalansu. Amma Allah ta'ala ya ce haula'i waɗannan masu danne gaskiya su hana ta motsi, suki bayyanarwa mutane ita dan su gane ta. Allah ta'ala ce ma ya akuluna fi butunihim illa haraman, babu wani abu da suke narkawa cikin su sai wutar jahannama, sai haram. Haram ce kawai. A ce a ƙarƙashin boye gaskiya kai kake cin abinci, kai Allah wadaran wannan hanya ta cin abincin da sai ka boyewa mabiyanka gaskiya, sai ka boyewa al'umma gaskiyar da Allah ta'ala ya ce ka bayyana a matsayinka na malami, a ƙarƙashin haka kake cin abinci tun da wannan hanya ta cin abinci. Allah ta'ala ya ce ba komai suke ciwo cikin su ba illa haraman, sai haramun. Yuriduhum nara jahannam, wannan haramun din kuma ita za ta gangarar da su cikin wutar jahannama. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama, saboda irin mummunar tabargazar da suka yi ta koyi gaskiya da kin bayyanar da ita wa mutane, Allah ta'ala ce ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama. Ka san akwai wasu mutane da Allah ya ce ba zai magana da su, kai ka san akwai babban tashin hankali, Allah ya ce ba zai magana da mutum ba ranar tashin alkiyama. Allah ya ce ba zai magana da su ba, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane guda uku Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama, ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi, kamar yanda ya faɗa irin wayannan masu koyi gaskiya miyagun malamai. To haka Allah ta'ala ya ce shaykhun zalim da kuma wato malikun kazzab da a'ilun mustakbir, wayannan su ma masu wannan dabiyar Allah ya ce su ma Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama, Allah ba zai tsarkake su ba ranar tashin alkiyama, kuma sai ya tantana musu kuda. Na farko sai ya ce wato shaykhun zalim, tsoho mazinaci, tsohon banza kenan, ga tsufa ga lalata. In ka kalli shekarunsa kai ka ce ya kulla alaka da Allah domin ya fara kirga kwanakin da zai koma zuwa ga Allah, amma ina dan duniya ne lamba daya, duk inda ake zina zaka same shi a gurin, wannan tsufa bai yi kyau, zaman duniya ta sai ya gigita. To wannan tsoho wanda ga tsufa shekaru amma bai sadu da ba, Allah ya ce ba zai magana da shi ba ranar tashin alkiyama. Na biyun su manzo Allah ya ce shugaba makaryaci, saboda zina an fi tunanin ta ga yaro mai kuruciya wanda sha'awa da kuruciya ke fusgarsa, amma tsoho ai ana tunanin sha'awar ma ba ta tare da shi. To na biyunsu shine malikun kazza, shugaba makaryaci, ai ƙarya tsoro ne yake sa a yi ta, shi ko tsoro rauni ne. To ya shugaba, kana shugabantar mutane the whole wato talakawa a ƙarƙashinka suke, jami'an tsaro a ƙarƙashinka suke, ai babu dalilin da zai sa ka yi talakawan ka ƙarya. Ko ka ce za ka yi yau, ka shiga cikin system din kaga ba zai yi ba, fito ka sake musu bayani, ba magana yaudara tsakaninka da talakawanka. Duk shugaban da zai yaudari talakawa ya dinga yi musu ƙarya, manzon Allah ya ce a gaya masa Allah ba zai magana da shi ba ranar kiyama, dan ba dalilin da zai sa ya musu ƙarya. Su ne in suka zo gaban su za su dinga kokarin sun yi laifi su kare kansu dan kada ya hukunta su, akwai wanda zai hukunta shi a cikin su? Babu. Da aka ya faɗa musu gaskiya, ko in ba su gane ba gobe za su gane, in ba su ji daɗi ba gobe za su ji daɗi, in ma ba su so shi ba bayan ya gama gwamnatin ya sauka za su gane me yake nufi. Ba dalilin da zai sa shugaba ya wa talakawansa ƙarya. Na ukun su kuma shine talaka mai girman kai. Ga talauci, ga girman kai. Ai an fi tunanin girman kai ga wanda yake da isa, yake da kuɗi, ko yake da mulki. Ba mulki, ba kuɗi, sai kafirin girman kai. Wannan shi ma Allah ya ce ba zai magana da shi ba ranar lahira. Allah ba zai tsarkake shi ba kuma sai ya ɗanɗana masa kuɗa. Ina fata an gane. To ba waɗannan kaɗai ba, ga kuma Allah ta'ala ya sake gaya mana cewa duk malamin da yake danna gaskiya ya ki fito da ita, saboda ɗan abin da yake samu daga wajen jama'a ko wajen al'umma ko wajen gwamnati ya ki gaya mata gaskiya, to Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan hali ne na Yahudawa, su suka dinga dannewa mabiyansu, kar su gaya wa mabiyansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sufofinsa, kamar yadda suka karanta a cikin littafin At-Taura da Injila, kar su faɗi cewa akwai annabin da ya zo wato annabin sallallahu alaihi wasallam da zai zo nan gaba zai yi kaza zai yi kaza da kuma gaskiyar da zai zo da ita to duk malamin da ya zamto baya fadin gaskiyar da ya sani yana koyewa to wannan malamin ya ari riga irin ta yahudawa kuma makomarsu za ta zama irin ta yahuda Allah madaukakin sarki ya tsare amin wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyama Allah ba zai magana da su ba ranar al-qiyama li ghadabihi wa sakhatihi alaihim saboda irin fushin da Allah yayi da su wala yudahhiruhum min danasi dhunubihim Allah ba zai tsarkake su ba daga dattin zanubansu wa kufrihim da kafircinsu walahum azabun muji' suna da azaba mai shiga jiki azaba mai zafi mai radadi Allah ya kiyaye ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda in baka gane su ba Allah zai sake bankada maka su ya ga sufar suka gane su duk wanda ya aruwan nan sufar yana ciki ulaika wadannan su ne ishtarawu wato ad-dalalata bil huda ishtarawu ad-dalala sune waɗanda suka zabi ad-dalalata bata bil huda a madadin shari'a wal azaba suka zabi azaba bil maghfirati a madadin gafara ulaikal muttasifuna bi hadhihi sifat waɗanda suka sifantu da wannan sifar sune istabdalu ad-dalalata bil huda suka mika shari'a aka ba su bata suka zabi gara su ji dadi da kunyar lahira gara ta da kunyar duniya gara ta lahira akwai mutanen da suke haka su kam da a ce ba a yi da su a nan duniya da a yi musu dariya a nan duniya sun yadda gara a yi musu dariya a lahira da su ji kunya a nan duniya gara su ji kunyar a ranar lahira akwai mutanen da suke haka to su wa duk mutanen malaman da suka zamto masu irin wannan sifar to kamar sun zabi irin wannan sun zabi ga shari'a sun santa su karantar da mutane ita amma suka zabi su tafi akan bata su ja magoya bayan su akan bata saboda a karkashin batan suke ci a karkashi suke sha suke sutura suke gina gidaje suke kula da iyalansu Allah madaukakin sarki yace wal azabu bil maghfira wa azabillah sun yadda sun zabi gara Allah ya azabtar da su ranar tashin alkiyama bi maghfirati a madadin su gaya wa mutane gaskiya su dora mutane akan gaskiya Allah ya gafarta musu a madadin gafarar Allah sun zaba azabar Allah kai ka san babu mai kasada da ganganci sama da wanda ya shiga wannan layin yi ga shari'a ga bata amma ya zabi shari'ar ya zabi bata ya ajiye shari'a ga gafara ga azaba amma ya zabi ainihin wato azaba ya bar gafara Allah madaukakin sarki ce fa ma ashaddu jara'atuhum 'alan nar kai abun mamaki mamakin irin taurin ransu wajen hakurin zaman da za su yi a wuta domin duk wanda ya haka kaman ya zabi ya samu permanent unpunishable wajen zama a cikin wutar jahannama wanda duk ya dauki wannan hanyar to abinda ya zaba kenan shi yasa yace kai mamakin wanda zai zabi yayi zaman dirshal a cikin wutar jahannama ya zabi haka shine fa ma asbarahum 'alan nar ay fa ma ashaddu jara'atuhum 'alan nar kai mamakin irin taurin ransu wajen hakurin da za su yi na zama a cikin wuta bi ilmihim a'mal ahlan nar tunda sun san aikin yan wuta amma kuma suka dinga aikatawa ya ajabullahu min iqdamihim ala zalik Allah ta'ala yana mamaki game da yanda suka yi sa gaba wajen wancan aiki da zai ja musu fushin Allah da azaba ranar tashin alkiyama fa ajabu ayyuhan nas kuma sauran mutane ku yi mamaki Allah ma yana mamakin mutumin da ga gaskiya ya bita ya kira mutane zuwa gare ta Allah ya gafarta mai ya sa shi aljanna amma ya zabi bata ya kuma kira mutane zuwa bata ya koye musu gaskiyar alabashi Allah ya lallasa shi ranar tashin alkiyama Allah ya ce kai nayi mamakin wanda yake ganin yana da wani jiki da zai iya hakurin zama a cikin wuta kai kuma bayan Allah ku yi mamakin wanda ya zabi irin wannan rayuwa shine ayyuhan nas ya ku mutane kuma ku yi mamaki min jara'atihim daga irin jara'a karfin halin irin waɗannan mutane wa min sabarihim 'alan nar kuma da irin hakurin su wajen ainihin wato azabar wuta wa mukfihim fiha da zaman da zasu yi a cikin ta wa hadha ala wajhi istihanati bihim wannan mamakin wato ta fuska wulakantarwa wannan abun mamaki wulakantaccen mutane irin wannan ga abun da yafi amma ka zaba wanda yake kaskantacce wal istikhfafi bi amrihim da kuma irin yanda Allah ta'ala yake tozartar da al'amarin su zalikal azab wannan azaba alladhi tahaqquhu wanda suka cancance ta bisababi anna Allah ta'ala sun same ta ne ta sababin cewa Allah ta'ala nazzala kutubahu ala rusuli ya saukar da littafansa ga manzanninsa mushtamilatan ala alhaqqil mubin waɗanda suka kunshi gaskiya kuma gaskiyar mabayyaniya kamar ranar lokacin azhar amma fa kafaru bihi waɗannan irin waɗannan gurbatattun malamai suka kafircewa wannan gaskiyar da Allah ya saukar a cikin littafi wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab lalle waɗanda suke sabani game da wannan game da littafin da Allah ya saukar su yi imani da wani su kafircewa da wani su kuma koye wani daga cikin hukuncin da Allah ta'ala ya saukar fa amanu bi ba'dhi su yi imani da wani bangare wanda ya musu dadi wa kafaru bi ba'dhihi su kuma kafircewa bangaren da suka ga ya sabawa san zuciyarsu lafi munaza'atin wa mufaraqatin ba'idatin 'anil rushd lalle waɗannan mutane suna cikin sabawa juna sabani munaza'a ja'in ja wa mufaraqatin darabuwar kai anar rushidi ko rabuwar su anar rushidi daga tafarkin shari'a wasawabi da tafarkin daidai wato a rayuwar su ta nan duniya lalle duk waɗanda suke kan wannan to sun bar tafarki na daidai sun kama hanyar bata Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu lokaci yayi daidai to mun zo kan gaba ke to sai mu tashi daidai fadan Allah laysal bir ko to an ce lokaci yayi zamu tsaya daidai wannan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah ka karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi ibadun mu Allah ya karbi addu'o'in mu baki daya dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana baki daya waɗanda suke cikin damuwa ko rashin lafiya Allah ta'ala ka yaye musu muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam